إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم ورحمة الله. واتو دازام دوكي ونو سورة مچه زامي تتفسير انتا باب شكا zamu dauki kwanaki muna bayani a kanta saboda girman darasin da yake cikin ta. Suratul Kafiruna. Fatar mu ga ƴan uwa musulmi shine ayi mana hakuri, muna tsawwala bayani domin jama'a su fahimci sakon Allah madaukaki da ke cikin littafin Qur'ani. Idan ka samu kyakkyawan fahimta, to za ka fi daraja sura ko kuma aya ta Qur'ani. Allah shi ba mu kyakkyawar fahimta. Mun gabatar da bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira wannan sura da suna Bara'a, kamar yadda malamai suke mata suna suratu Bara'a, saboda Annabi ya kira ta da suna Bara'atun minashirki. Kuma mun yi bayanin cewa sura ce wadda take matsayin pledge, alkawari, yarjejeniya da mutum yake ma Allah tabaraka wa ta'ala a kowane dare. A ƙarshen mu'amalar mutum ta dare, lokacin da mutum ya taho zai kwanta, yana shafa'i da witiri. Shafa'i da witiri, witiri shi yake kulle maka ibada ta sallah wadda kake ma Allah tabaraka wa ta'ala. Kamar duk wata ibada da za ka yi ma Allah, indai ta danganci sallah, to yanzu fa ka kulle, sai kuma gobe shine sai kai witiri. Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah witiri ne, don haka yana son witiri. Saboda girman muhimmancin witiri yasa wasu malaman sunna suke cewa wajibi ne. Har ma Al-Hasan al-Basri babban tabi'i kai ma Allah, indai ta danganci sallah, to yanzu fa ka kulle, sai kuma gobe shine sai kai witri. Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah witri ne, don haka yana son witri. Saboda girman muhimmancin witiri yasa wasu malaman sunna suke cewa wajibi ne. Har ma Al-Hasan al-Basri babban tabi'i almajirin sahabban Annabi Muhammad, da aka tambaye shi gafarta malam ina hukuncin mutumin da ya haddace Qur'ani amma yake kwanciya bai yi witiri ba, baya tahajjudi, baya nafilu, sai ya ce Allah ya tsine masa yana matashin kai da Qur'ani. كمر الحسن البصري كمر سعيد بن المسيب cikin tabi'ai duk suna ganin sallar witri wajiba ce akan dukkan wani musulmi. To kama kaddara ba wajiba bace ita wannan sallah. Babu wani malamin da yace witri karamar sunna ce. Ala aqallit taqdir malikiya ma cewa ake yi witri sunna ce muakkada, sunna ce mai karfi wadda tafi sauran nafilu da kake yi na wasu salloli. Allah shi sa mu kiyaye. Da ka zo ƙarshen sallar da za ka yi ma Allah cikin dare sai ka karanta suratul kafiruna. Allahu akbar. Wato da za ka gama ibada ta sallah ma Allah sai ka ce ya Ubangiji Allah, alƙawarin da na yi tsakanina da kai ɗin nan, ina nan da imani wannan alƙawari yana nan daram da kam ya Allah. Wannan bai isa ba sai da ka kwanta kan gado sai kuma ka raya wata sunna ka sake karanta suratul kafiruna. Ka ƙara jaddada ma Allah yanzu ya Ubangiji Allah, za ka amshi raina, bacci zai ɗauke ni. To raina zai fita jikina da wannan alƙawari na cewa ina nan da imani kuma ba na bautan wani in ba kai ba. To sai kai bacci, da ka farka sallar farko da za ka yi ita ce raka'atayil fajr, ita ma sai ka karanta suratul kafiruna. Yanzu kenan kamar kana cewa Allah ya Ubangiji ka kaddara na tashi cikin masu rai. To tunda na tashi cikin masu rai, alƙawarin da zan maka wannan yini shine imanin nan nawa yana nan fayar da yake. Don haka malamai suke kiranta da suna suratul bara'a, sura ce ta barranta daga kafirci, wanda kowane musulmi yana ƙara mu'amalarsa ta dare da ita ya kuma buɗe mu'amalarsa ta safe da ita. Jama'a, akwai wani abin da muke mantawa ko kuma akwai wani kuskure da dama wanda muke yi? Kuskuren shine rashin la'akari da ma'ana ta kalmar Qur'ani. Misali shine Allah madaukaki yace qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kudu ba yadda maganar nan ta faro, kace ya ku waɗanda ba musulmai ba su ne kafirai, don wani bai son a ce kafirai sai ya ji maganar ba daɗi. To mu ringa ɗan karawa ko mu ce to ya ku waɗanda ba musulmai ba, ba wani ya fi ɗan sauki? Ko a ce maka kafiri, ko a ce ma keferu, ko a ce ma arne, duk dai ba musulmi ba ne. To ni na rasa kalmar da zan fassara wannan qul ya ayyuha, me kuka gani? Mu ce ya ku musulmai? Oho, ayyuhal kafiruna, to wata kalma ne da Hausa za ka faɗa, ya ku kafirai. To kaga wannan da Larabci ne fa ko? Ya ku kafirai mun kara. In muka dawo Hausa me za mu ce? Ya ku arna. Na zai kata da yaki. To bari mu bari a Larabcin. Kace qul ya ayyuhal kafirun, kace ya ku kafirai ya kai Muhammad, la a'budu ma ta'buduna, ba na bautan abin da kuke bauta, wala antum abiduna ma a'budu, kuma ba ku bautan abin da nake bauta, wala ana abidun ma abattun, kuma ni nan gaba har mutuwa ta ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba, wala antum abiduna ma a'budu, kuma kwa iya bin haka har mutuwar ku kar ku bauta wa abin da nake bauta din. Kun ga duk maganan tun farkon ta har zuwa nan ana magana ne akan bauta, 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 ibada ko? to amma da Allah ya zo cika suran sai yace lakum dinukum waliya din me yasa bai ce lakum ibadatukum wali ibadati ba dan magana ana yi ne akan ibada sai Allah yace lakum dinukum waliya din addinin ku ku rike ni ma in rike nawa me kake fahimta zaka fahimci ashe ibada ita ce addini ko shi yasa aka jera aka kore magana ana batu akai kalma ta al ibada amma da aka zo karshen sura sai aka komo da kalma ta addini ashe ibada ita ce menene shi yasa Allah ya ce lakum dinukum waliya din ku rike addinin ku in rike addini na wato ibada ta ita ce addini na ibadar ku ita ce addinin ku idan ba mun saka lura mai kyau ba mu iya ganewa haka don haka yasa Allah ya gama maganar da kalma ta addini alhali kuma ya fara maganar da kalma ta ibada la a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma a'budu kalmar dukkan ta al-ibada ce wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'budu sai a ce lakum ibadatukum wali ibadati dan magana zo ana yi akan ibada ne sai Allah ya canza sai ya ce lakum dinukum wali din ashe ibadar musulmi da ake magana anan ba wata aba bace illa menene eh addinin gaba ɗaya ake magana akai to abin da yasa nace muna kuskuren fahimta da yawa suna daukan kuliya din nan da shi ke an ce la a'budu bana bauta sai dauka sallah ne kuna ganewa ko la a'budu ma ta'buduna bana bautan abinda kuke bauta sai dauka ibadan da ake magana ai sallah ce to baka hangen karshen suran da Allah ya ce lakum dinukum waliya din ibada da ake nufi ita ce addinin gaba dayansa wato kana cewa ya ku kafirai bana addinin ku kuma ku ba ku addini na haka ne ko ni nan gaba ma ba zan yi addinin ku ba kuma kuma in kun ga dama nan gaba kar ku yi addini na kowa ya rike addinin sa fassara surar kenan addinin ka cokam ake magana akai cikin wannan sura ba ibada ta sallah kawai ba to yana da kyau idan muna son mu kyakkyawar fahimtar wannan sura sai mu san meye ma'anai al-ibada din da kake yi wa Allah alkawari lokacin da ka kwanta kana ce masa ya Allah ni dai la a'budu ma ya'buduna su al-kuffaru kenan ko ya ubangiji bana bautan abin da kafirai suke yi kuma su ba su yin wanda nake yi ni ko nan gaba ba zan yi wanda suke yi ba su ma ba za su yi wanda nake yi ba kowa ya rike addinin sa kai ma Allah wannan alƙawari lokacin da zaka kwanta kana nufin addinin ka din nan baka barin sa har abada shine alƙawarin da kai ma Allah wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suran nan tana daidai da kwata na Qur'ani Allah shi sa mu gane to ba za ka gane alkawarin da kake ma Allah ba sai ka koma kalmar al-ibada sanan ne akasarin mu za ka gane mun yi kuskuren fahimta musamman ƴan boko musamman ƴan boko menene ma'anan kalma ta al-ibada yana da kyau ka koma gida ka zauna ka natsu ka kwanta kai tunani menene Allah da yake nufi da kalma ta al-ibada da kake ma Allah alƙawari kana bautansa su waɗanda ba musulmai ba su irin wannan ibada din to me ce ce ibada ka nemi dictionary possibly ka samu dictionary advanced learner nan mutum yayi kuskure domin advanced learner ko kuma wani dictionary na English yana fassara kalmomin me kalmomin English shi kuwa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai turo mana shi daga turawan Ingila ba da tijo Allah ya turo mana annabi daga ina ne daga Larabawa don haka in kana so ka yi kyakkyawar fahimtar ma'anan kalma ta al-ibada dole sai ka koma ma'ananta da Larabawa suka sani haka ne to menene al-ibada a fahimta ta Larabawa a fahimta ta malamai kaf na duniya ba ma ahlus sunna ba har shi'a menene al-ibada don wajibi ne mu sani tunda alƙawari kake ma Allah alƙawarin ko ya kamata yanzu misali kai ne kake rubuta petition in kana da hankali ya kamata lawyer kai ya duba petition din nan ko in ya duba petition din nan duk wata kalma sai yayi la'akari da ita sai yayi nazari akan ta domin ta yiwu ka rubuta wata kalma da za a je gaba a kama ka akan ta amma kuma muna alƙawari ma Allah kowane dare ba ma bautan wani in ba shi ba ba mu san me ma'anar bautan ba kaji inda kuskuren yake malamai kaf sun ce mana kalma ta al'ibada ma'ananta biyu ne al-mahabbatu wa ta'a da soyayya da biyayya soyayya da biyayya su ne al'ibada illa iyaka لأنك لا تعبد الله إلا إذا أحببته ولا تكون عابدا لله إلا إذا كنت مطيعا لأوامره بايد ذا أي كبوتا ما الله سيكنا سنشي زيو ميسون الله شيكي بوتا الله يذكر كدوا متى عندك هدوا مثلا لكينا تفسير با واندا أيكي باشي نيرا قوم كتن أشاب أخو وانما أقويسا نعد ديكي زي سامو كدية مازي بطا يتهو سمولي saboda ibada ne halartan wurin tafsirin nan yana fatan ya samu albarkan Allah tabaraka wa ta'ala ashe yana zuwa ne saboda ne saboda yana son Allah haka ne ko ba ka bautan Allah sai don kana son shi sannan in kana son Allah dole ka bi umurnin sa haka ne ko ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu ne law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu إلا المحب لمن يحب مطيع كسابا ما الله كتي كنا سنشي باب يد ذا أي كنا سن الله يزمكم كنا سنشي ده هكا أبو بيوضن ما لم يسوك كتي مترادفان أحد السوك با أبين دك ربسو إن أنتي إبادة تو أنا نفهم بيئيا دسو يئيا بيئيا دسو يئيا كنا سن الله شيسا كتي مصر صلى kana son Allah shi yasa kake fidda zakka ko kana son Allah shi yasa kake tafiya aikin haji kana son Allah shi yasa kake karatun Qur'ani to son kama Allah bai cika kuma sai ka bi yanda Allah yace ayi sallah yanda Allah yace ayi zakka yanda Allah yace a tafi haji yanda Allah yace a karanta Qur'ani to nan ne kake samun cikakkiyar ma'anan al-ibada mutum nawa ya san wannan fassara idan kace la a'budu ma ta'buduna qul ya ayyuha al-kafiruna ya ku kafirai la a'budu ma ta'buduna kana nufin bana son abin da kuke so bana kuma bin abin da kuke bi wala antum a'buduna ma a'budu kuma kafirai ba kwa son abin da nake so kuma ba kwa bin abin da nake bi wala ana a'budu ma a'budtum kuma har duniya ta kare ko har mutuwa ta ba zan so abin da kuke so ba ba kuma zan bi abin da kuke bi ba wala antum abiduna ma a'budu kuma har duniyar ta kare ko har mutuwan ku ba za ku so abin da nake so ba ba kuma duna kana nufin bana son abin da kuke so bana kuma bin abin da kuke bi wala antum abiduna ma a'budu kuma kafirai ba kwa son abin da nake so kuma ba kwa bin abin da nake bi wala ana abidun ma a'budtum kuma har duniya ta kare ko har mutuwa ta ba zan so abin da kuke so ba ba kuma zan bi abin da kuke bi ba wala antum abiduna ma a'budu kuma har duniya ta kare ko har mutuwan ku ba za ku so abin da nake so ba ba kuma za ku bi abin da nake bi balakum dinukum waliyadin abin da kake faɗa kenan duk sa'ilin da ka zo kwanciya abin da kake gaya ma Allah kenan ko ka san da haka musamman dan boko kuma musamman ma'aikacin gwamnati musamman chairman ko kansila musamman commissioner ko gwamna bare ko mataimakin shugaban kasa duk mutumin da ya zo kwanciya ya karanta kuliya to alƙawarin da yake ma Allah kenan bai son kafiri bai son kafirci bai bin kafirci har kuma duniya ta mutu tashi ba zai so kafiri ba ba kuma zai bi kafiri ba kun ga na yake tuka da walwala anya alkawarin da muke ma Allah nan babu ayat tambaya question mark akanta. Wannan alkawari babu alamar tambaya akai kuwa, idan kuwa akwai alamar tambaya akai, to dole ne wannan mutumin ya zama munafiki. Kace ya ku kafirai bana son abin da kuke so, kuma bazan bi abin da kuke so ba. Sai kuma gashi kana so abin da suke son, kana so kuma abin da suke bi kana bi, shin kai ma Allah ƙarya ko ba kai ba? Wannan fassara tayihu wani ya yi tsammanin fassara ta ce, wallahi ba fassara ta ba ce. Ka je ka nemi duk littafin da zaka nema mecece al'ibada, zaka ga malamai a ƙarshen duk bayani sun dunkula abu biyu din nan, sun ce maka soyayya ne da biyayya ibada. Aya ta suratu Ali Imran, Allah ya ce kul in kuntum tuhibbunallaha,
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
الله يقول إن كنتم تحبون الله كتيموس وياكي محمد sallallahu alaihi wasallam, kace musu in kuntum tuhibbunallaha, in dai kun zan kuna son Allah, kuna son Allah. Yanzu misali inda zaka samu musulmi kana son Allah, sai ce kana tambayan banza, kace ni zaka ce ina son Allah, kai wani tambayar banza ko a to ba tambayar banza bace, kana son Allah? Eh ina son ko? Allah yace to idan kana son Allah, kaga dai baka taba ganin Allah ba. To ga shar'i, shi yasa malamai suke cewa wannan ita ce ayatul imtihan. Duk Qur'ani babu irinta. Aya ce take zama na jarabta imanin duk wani musulmi. Allah zai gwada imanin duk wani musulmi da ita wannan aya. Ka ce kana son Allah, to ai kiristoci ma sun ce suna son Allah, yahudawa ma sun ce suna son Allah, yaya za a bambanta tsakanin son da kake ma Allah da son da waɗancan suke ma Allah? Son nasu ma ya fi naka, don sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ƴaƴan Allah ne masu son Allah. A Qur'ani Allah ya gaya mana haka, sun ma ce su ƴaƴansa. To kai fa ka ce kai ɗinsa ne? Za ka son nasu ma ya fi naka, don su sun zarme sun ce su ƴaƴan shi ne ma gaba ɗaya. To ya za a yi a bambanta tsakanin so da kake ma Allah da so da waɗancan suke ma Allah? Sai Allah ya ce kul ka gaya musu in kuntum tuhibbunallaha, in dai gaskiya ne kuna son Allah, fattabi'uni, ku bi ni, ku bi ni, ni annabi Muhammad. Ko da wata fassara ta fattabi'uni saɓanin wannan, qul in kuntum tuhibbunallaha, in dai kun kasance kuna son Allah da gaskiya kuke yi, fattabi'uni, sai ku bi. Kun ga al-mahabba wa ta'a, in kuna son Allah ku bi ni. Ko ashe in ba biyayya soyayya ba ta da ma'ana? Ko in kuna son Allah ku bi ni, in kun bi ni yuhibbukumullahu, sai Allah ya so ku. Don haka ayan tana da shar'i biyu, kuma da jawabin shar'i guda biyu, wanda duk Qur'ani babu aya da ta tara irin wannan in banda wannan aya. In kuna son Allah, sharadi na farko fattabi'uni, sai ku bi ni. In kun bi ni, sharadi na biyu Allah sai ya so ku. Ashe wanda baya bin annabi Muhammad, ko ya ce yana son Allah, Allah yana son shi ko bai son shi? Allah bai son shi. Sharadin soyayya ta Allah shine ayi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wa yaghfir lakum dhunubakum, daga nan ne kuma Allah sai gafarta maka zunubi ma. Wallahu ghafurur rahim, Allah ne yawan gafara ne mai jin kai. Da farkon ayan Allah ya fara da mahabba, in kuntum tuhibbuna almahabba, soyayya. Amma aya ta gaba sai yace qul atiullaha, ku bi Allah, war rasula, ku bi manzon Allah. Fa in tawallu, in sun juya baya, bari ku ji, in kuna son Allah ku bi manzon Allah. Ko sai Allah ya sauko sai yace ku bi Allah, ku bi manzon Allah. Da ya tashi ƙarshen magana yace idan sun juya baya, sun ki son Allah, sun ki bin manzon Allah, sun ki ibada kenan, sun ki soyayya da biyayya sai Allah ya cika magana da cewa fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allah baya son kafirai, ashe da ku da waɗancan duk ɗaya, saboda an rasa al-mahabbatu wa ta'a, an rasa son Allah, an rasa bin Allah, don haka matsayin ku da ku da arnan duk ɗaya. Kuliya da kake karantawa ƙarya kake ma Allah. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa anta ta'budu ma ya'buduna wa anta tuhibbu ma yuhibbuna wa tuti'u ma yuti'una. Kana son abinda arnan suke so, kana bin abinda suke bi, kazo kana ma Allah ƙarya, wai la a'budu ma ta'buduna, wannan ƙarya kake ma Allah, saboda baka dau sharadi na biyayya na ibada ga Allah madaukaki ba. Yana da kyau misali akare cikin wannan magana. To shikenan, ta inda yan boko suka zo ciki, muna son Allah, muna son manzon Allah, muna bin Allah, muna bin manzon Allah, kuma muna ma Allah alkawari, muna ibada, ba kuma za mu yi irin ta arna ba, amma mun yarda da wani constitution wanda ya saba na Allah. A nan gurin an samu tufka da warwara, an samu tufka da warwara, jama'ar musulmi. Kun lura? Kana son constitution da ya saba na Allah, sannan kuma ka ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Malamai ku sun ce mana al-ibada ita ce biyayya da soyayya, kuma gashi Allah ya ce mana in muna son Allah da gaske, to mu bi annabi Muhammad, mu bi karantarwan annabi Muhammad. Shi ko annabi Muhammad ya taho mana da nashi constitution, kuma gashi zaka kwanta kana cewa la a'budu ma ta'buduna, ba na bautan abinda kuke bauta, ba na son abinda duk kuke so, ba na so, ya ku kafirai, duk abinda kuke bi ba na bi, ka faɗa haka ko? To ga kuma constitution ta kasara kasa. Ya za a hada abu biyu din nan, al-mahabbatu wa ta'atu khalifatan, ibada a ce an samu soyayya da biyayya tsarkakakku waɗanda ake ma Allah tabaraka wa ta'ala. Shin ya za a yi a samu kuma biyayya ga wata doka wadda ba ta Allah ba? Ya za a haka ya faru? Bari ku ji wani labari, yana cikin littafin Abu Dawud, yana cikin al-Isaba na Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya ji kansa, mujallad na biyu shafi na 227. Imam al-Haytham ya ce wannan labari yana da kyau gaskiya ne. Wani yaro ne ana kiransa Talha bin al-Bara, ya bar ƙauyensu ya shigo garin Madina, ya taho ya tambaya ina zan ga annabi, aka ce masa je ka masallaci. Yana tahowa masallaci ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, bai wata ba, sai ya faɗi gaban manzon Allah yana lashe ƙafan manzon Allah, lashe ƙafan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rungumi ƙafan ƙafafunsa, yalsaqu bi rasulillahi, ya rungumi ƙafafun manzon Allah, wa yuqabbilu qadamaihi, yana ta sumbatan wato sawayen manzon Allah. Annabi sai ya tsaya da sahabbai suna kallon shi, saurayi ne annabi yana ta kallon sa, bayan ya gama sai ya daga kansa sai ce ya rasulullah, abusut yadaka ubayuka, ka miƙo hannunka in maka wata mubaya, saboda tsabar ƙaunarka da nake. Sai manzon Allah ya ce masa, a wata riwaya kuma ya ce, ya rasulullah, murni bima ahbabta wala a'fi laka amra. Domin lokacin da ya fara tambaya shi ce ya rasulullah, miƙo hannunka in yi maka mubaya'a, sai manzon Allah ya ce alama akan me, akan me za ka yi min mubaya'a? Sai ce alal islam, cewa ni din nan na shiga addinin musulunci. Sai manzon Allah ya bashi hannu sai ya yi mubaya'a, bai tashi tsaye ba, yana nan kafin manzon Allah, sai ya ce masa ya rasulullah, murni bi amrin bima ahbabta wala a'si laka amra, ka umurce ni da duk abin da kake so, ba zan saba umurninka ba. Ji wannan saurayin, sai annabi ya murmushi, sai ya mamaki, sahabbai duk suna mamakin wannan saurayin. Sai annabi ya ce masa, wa in amartuka bi qati'ati walidayka, ko da zan ce ka rabu da iyayenka za ka bi ni? manzon Allah ya masa tambaya jarabawa, ba ya ce annabi ya umurce da duk abin da yake so ba, ba zai saba umurninsa ba, yace to ko da zan ce da kai da iyayenka yanzu shikenan, ba gaisuwa, ba mu'amala. Kuma malamai suka ce kanat lahu walida, ba shi da uba, yana da gyatuma, wa kana min abarrin nasi biha, in ana neman dan kirki, dan kwarai, dan arziki ne kyakkyawan yabo a gari, to ana nuna wannan yaro yana kyautata ma uwarsa kwarai, yana tsananin son gyatumarsa. Sai manzon Allah ya ce masa, kace duk abin da na umurce ka za ka bi, ba za ka saba min ba, yace kwarai. Sai ya ce to ko da zan ce da kai da gyatumanka da babanka yau, ba kuma wani harka da zai shiga tsakaninku, za ka bi ni? Sai shiru sai sun koyar da kai, kai ya rabu da gyatumata. Sai tashi tafi, bai ce eh ba, bai ce a'a ba. Bayan an dade sai sake dawowa, yana zuwa sai sake faduwa gaban manzon Allah, ya dinga sumbatan kafafunsa, yace ya rasulullah, murni bima shi'ita, murni bima ahbabta wala a'ti laka amra, ka umurce ni da duk abin da kake so, bazan saba umurninka ba. Wato ya tafi gida, ya auna son annabi da son gyatumarsa, ya ga dai son annabi ya kamata ya fi na gyatumarsa. Sai to kuma annabi in yace ya rabu da uwarsa, to kaka kenan abin da duk ya dame shi. Sai ya ce kai bari dai yayi abin nan, ya taho ya samu annabi, ya ce shi ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dawo ya fadi gaban manzon Allah, ya sumbaci kawai, ya ce ya rasulullah, ka umurce ni da komai, bazan saba umurninka ba. Sai manzon Allah ya sake maimaita bayaninsa na da, ya ce wa in amartuka bi qati'ati walidayka, ko da zan umurce ka ka rabu da iyayenka, za ka bi umurnina? Manzon Allah ya sake tambayan shi, yana tsoron ya furta kalma wadda a zuciyarsa babu natsuwa a kai, in yayi haka ya zama munafiki. Kuma duk kalmar da ya faɗa, in zuciyarsa bata natsu da wannan kalmar ba, mala'ika zai gaya wa annabi Muhammad take. Saboda haka shi manzon Allah ba a ganganci a gabansa. Sai sake sun koyar da kai, ce kai. Sai sake tashi ya tafi, ya je ya auna son gyatumarsa da son annabi Muhammad, ya auna girman gyatumarsa da girman annabi Muhammad. Sai ya ga ai ba za a iya kwatantawa ba, domin gyatumarsa hanya ce kawai ta yi na zuwansa duniya, sai wani aiki da ta yi na renonsa. Shi ko annabi Muhammad shi ya nuna masa waye ya halicce shi, kuma da saƙon Allah nan zuwa gare shi, don haka ba a haɗawa. Don haka sai ya dawo, da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya faɗi gabansa, ya ce ya rasulullah, murni bima ahbabta wala a'ti laka amra, ka umurce ni da duk abin da kake so, bazan saba umurninka ba. Sai manzon Allah ya sake ce masa wa in amartuka bi qati'ati walidayka, ko da zan umurce ka ka rabu da iyayenka, sai ya ce na'am ya rasulullah, ko da za ka umurce ni in rabu da iyayena, yanzu ina rabuwa da su. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Talha, tashi. Sai tashi tsaye, ya ce masa innahu laysa fi dinina qati'atu rahim, addinin mu dinnan ba a ce a yanke zumunci ba, ba a ce a kuntata ma iyaye ba, ba a ce a saba ma uwa ba, an ce a kyautata ma iyaye a sada zumunci. Walakin ahbabtu an la yakuna fi dinika riba, abin da yasa na maka wannan tambaya, ina so ne in tabbata yanda ka zo ka faɗi gabana, kana sumbatan ƙafafuna ɗinnan, anya ku gaskiya ne? Ina so in tabbatar har zuciyarka addininka ɗinnan babu shakka a kai kuwa? To yanzu na tabbata addininka babu shakka, tunda ko da zan umurce ka da rabuwa da gyatumanka za ka bi ni? Yace to addininka babu shakka a cikinsa, na tabbata kai mai cikakken addini ne, in ji manzon Allah. Kun ga ashe mutum bai zama mai cikakken addini sai ya fifita bin kowa, ko bin manzon Allah akan biyayya ma kowa, hatta gyatuma. Ai kaga babu wanda yake gyatuma gare ka, tunda an ce haƙƙinta ma da yake kanka ya ninka haƙƙin mahaifinka akan ka sau uku. Amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya gare shi, wallahi ya dara haƙƙi na uwa. Da Allah zai ce yi kaza, jatumarka ta ce yi kaza ya saba umurnin manzon Allah, to dole ne ka bar umurnin jatumarka ka koma bin umurnin manzon Allah. Mun san da haka ko? Wannan yaro an ce musuluncinsa ya kyautata, sai dai kuma kash bai dade ba, sai rashin lafiya ya kama shi, kuma rashin lafiyar na ajali ya same shi cikin hunturu lokacin sanyi. Kuma ka san kasar Larabawa lokacin sanyin su ga kura iska na kadawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo har cikin garin Madina aka ce ya Rasulullah Talha bin al-Bara saurayin nan ka tuna shi? Yace na sani. Manzon Allah yace suka ce masa ai yaron nan rashin lafiya ya kama shi kuma ya tsananta. Manzon Allah yace ku tashi muke. Ya taso takanar daga Madina sai da ya tafi kauyen da wannan saurayi yake. Yana isowa sai ya samu yaron har ya suma. Manzon Allah ya saurara ko yaron zai farfado bai farfado ba, ya dogo suma. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ƴan uwansa na jikigefe masu hankali, ya ce musu ma azunnu Talha illa maqbudan min laylatihi, ina ƙarfafa tsammanin Talha Allah zai karɓi ransa a wannan daren. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in afaqa fa arsilu ilayya, idan ya farfado ku aika min. Sai manzon Allah ya juya, domin ƙauyen yana da ɗan nisa da Madina, kuma tsakanin ƙauyen da Madina akwai wasu ƙauyukan Yahudawa, kuma kun san tsakanin Yahudawa da manzon Allah bai kamata Annabi ya dare a wancan ƙauyen ba. Annabi na komawa gida kuwa sai yaron nan ya farfado. Yana farfadowa sai yayi tambaya yace hal adamin nabiyyu, shin Annabi ya zo ya gaishe ni? Kalu suka ce na'am, manzon Allah ya taho musamman saboda gaishe ka. Kuma ga abin da Annabi ya faɗa ma, ya ce idan ka farfado aje a gaya masa. Sai ya ce musu a'a, la tursilu ilayhi fi hadhihi sa'a, kar ku aika Annabi ya zo a irin wannan lokaci na dare, domin abin da ya sa fatalsa'uhu dabatun, ina tsoron kar ku nama ta cije shi ko wani kwaro ya dan cije shi kafin tafiya cikin dare. Aw yusibuhu shay'un, ko kuma wani abu ma ya same shi ko tuntube, ba na so. Kaji abin da ya faɗa. A wata riwaya yake cewa inni akhafu alaihi alyahud, kuma ina tsoron ƙauyukan Yahudawa da ke tsakanin ƙauyena da Madina. An yi saba fi sababi, kada ya zama an cuci Annabi a sanadina, saboda kar ku aikawa Annabi. Sai ya ce musu walakin idza fuqitu, idan Allah ya karɓi raina, faqri'uhu minni salam, ku je ku gaya masa ina miƙa sallama ta gare shi. Wa qulu lahu, kuma ku ce masa falyastaghfir li, ya nema min gafaran Allah. Kitana cikin ikon Allah a daren ya mutu. Kuma sahabbai masu kokari raye sunnar manzon Allah a cikin daren suka binne shi. Ana sallar asubahi wani ya taho Madina, yana zuwa ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace masa kaji kaji ya Rasulullah, yaron nan ya farfado amma fa ya hana mu zo mu gaya maka, kuma yana da hujja mai karfi, don haka yasa muka saba umarninka ba mu zo mun gaya maka ba. Yana jin tsoron kada Yahudawa su cutar da kai ko kuma kada wani kwaro ya cutar da kai. Manzon Allah sai ya ce ku tashi mu je. Sahabbai suka bi shi, ya taho wannan ƙauyen, yana zuwa wa waqafa ala qabrihi, ya tsaya akan kabarin. Fa saffan nasu khalfahu, sahabbai suka yi sahu a bayan shi. Thumma rafa'a yadayhi, sannan manzon Allah ya daga hannayensa biyu yace Allahumma alqital hatta wa huwa yadhaku ilayka wa anta tadhaku ilayhi. Ya Allah, ina roƙonka ka sadu da Talha a kiyama kana dariya gare shi, yana dariya da kai ya Ubangiji. Manzon Allah ya masa wannan addu'a. To yana da kyau ku auna da son Annabi da yaron nan ya nuna, da yanda Allah kuma ya faɗa mana waccan aya, da yanda manzon Allah ya kwatanta jatumar wannan saurayi da shi kansa. Yace da a ce zan ce ka rabu da jatumarka da babanka zaka bar su? To sannan ku ɗauko wata aya ta suratul Tauba da Allah yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum,
qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Allah madaukake yace kun ka gaya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana aba'ukum in dai iyayenku sun kasance su kuka fi so wa abna'ukum kun fi son iyayenku akan addini na wa ikhwanukum kun fi son yan uwanku akan addini na wa azwajukum kun fi son matanku akan addini na wa ashiratukum kun fi son danginku akan addini na wa amwalu liqtaraftumha da dukiyar da kuka tara mata kasuwanci kun fi son dukiya akan addini na wa tijaratin takshawna kasadaha da kuma fataucewa da kuke tsoron in kun bi ni kasuwancin ku zai kare zai lalace ko in kun bi ni za a kore ku daga ma'aikatan da kuke aiki in kun bi ni za a hala ku cin zabe ko kuma in kun bi ni za a cire ku daga kan kujeran da kuke kai watijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tarbawnaha ko kuma gidajen da kuke zama a ciki sai ku kai dan haya kana zama a gidan wani sannan in ka bi Allah zai sa ka fita to sai ka fifita bin wannan mutumin mai gidan saboda ka dada da masa ka saba ma Allah. Allah ya ce to idan waɗannan abubuwan ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi kun fi son iyayenku akan Allah da manzon Allah, kun fi son ƴaƴanku akan Allah da manzon Allah, kun fi son ƴan uwanku da matanku da danginku da dukiyarku da kasuwanci da gidajen da kuke ciki ma wa jihadin fi sabilihi, don haka ba ruwanku da jihadi saboda taimakon addinin Allah, idan haka ne fatarabbasu to ku jira mutuwa inji Allah. Addinin banza kuka yi hatta ya atiya Allahu bi amrihi, Allah sai ya zo da al'amarinsa na mutuwa sai ya ce inna Allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin, lalle Allah bai shirya aikin fasikai. Bi ma'ana duk musulmin da ya zama ya fifita waɗannan abubuwa akan umurnin Allah ne matsayinsa fasiki ne, don haka aikinsa a ranar tashin kiyama ba shi da amfani. Ka suranta da constitution dokar waye ta Allah ce, annabi ya kawo nashi dokan, bature ya kawo nashi dokan, muka rungumi dokan nan na bature muka yi watsi da dokar Allah, muka ki fitowa mu gaya wa mutane haƙiƙanin ma'anar al'ibada. Ma'anar al'ibada ko ita ce al-mahabbatu wa ta'a. Ga irin kiraye-kirayen da Allah ya mana, ga irin kiraye-kirayen da manzon Allah ya mana. Sai aka ce a'a kai malami in ka taho wa'azi ka dan tukunkuna ka abin nan saboda gudun rigima. To akwai rigima da tafi mutum ya tashi a kiyama ya ha'inci Allah da manzon Allah? Akwai rigima da tafi wannan? Kuma ka fito ka ce jama'a ku tashi a nemi shari'a, sai to za ka haddasa fitina. La haula wala quwwata illa billah. Akwai wani littafi nan tafsir suratul hujurat na wani malami ne ana kiransa Abu Amina Bilal Filik, yana Saudiya, mutumin professor ne, ya wallafa wannan littafin musamman akan ayyukan musulunci a shafi na 171, bari ka ji abin da ya faɗa. Yace consequently, za mu shiga boko, ku yi hakuri ko yan Hausawa. So-called Muslim countries, so-called, kaji bai da kira su, kasashen musulman nan da suke da'awansu kasashe ne na musulmi, whose constitutions and laws are based on systems imported from the West or the East, are actually ruled by kufur. Kun ji abin da ya faɗa? Duk kasashen da ke da'awar na musulmai ne waɗanda dokokin ƙasan ya zamanto gaba ɗayansu an kawo su ne daga yammacin duniya ko gabacin duniya, gaba ɗaya kasashen nan ana shugabancinsu ne da kafirci. Yace an shirk idolatry kenan. Yace an those who govern, waɗanda suke mulki a ƙasan
akwai sharadi idan dai a zuciyarsu suna fifita waɗannan constitutions din akan shari'ar musulunci yace to su ma sun fifita shirka da kafirci akan musulunci sai ce to amma those who work directly or indirectly for the state agencies waɗanda suke aiki kai tsaye a ma'aikatu na gwamnati kamar misali ko kuma waɗanda suke state agencies kamar court police finance by which these idolatrous laws are applied in the same category due to their complicity if they believe in the superiority of non-Islamic laws. Wanda ma yake aiki a kotu idan ya fifita shari'ar kasan akan ta Allah yace shi ma kafiri ne. Yace wanda yake aiki a finance duk wata harka ta kudi sauransu ko kuma wani sashi na gwamnati in ya fifita doka ta kasar akan ta Allah yace to su ma kafirai ne. They say, as for those other than the leaders in whose hands lie the power to change society. They say, to kamar shugabanni waɗanda su suke da daman su canza society, su canza al'umma, who are in state branches which execute the non-Islamic laws if they believe in the superiority of the Sharia, but comply with the status quo due to their inability to change it while hating it in their heart. Misali, wanda yake ciyaman gasu malai hakuri, wanda yake ciyaman ko wanda yake gwamna ko wanda yake mataimakin gwamna ko wanda yake mataimakin shugaban kasa idan dai a zuciyarsa a cikin zuciyarsa ya tsani wannan dokan ku saurara da kyau a zuciyarsa ya tsani wannan doka amma kuma saboda yanayin kasan bayan da za a yi canza dole sai ya bi a hankali amma a zuciyarsa ya tsana sai ce speaking out against it ka fito ka ce kar a yi shari'a saboda matsayin da kake kai or plotting to overthrow it ko kuma shirin a gabayen wannan shari'an yace their shirk is of a much lesser degree which does not take them out of the fold of Islam yace laifinsu kaɗan ne bai fidda su musulunci ba wato bi ma'ana yana ɗaukan hadisin da ke cikin littafin arba'un an-nawawiyya man ra'a minkum munkaran wanda duk ya ga mummunan aiki cikin ku falyughayyirhu biyadihi ya gyara da hannunsa fa in lam yastati idan ba zai iya ba saboda yana tsoron da zara ya ce to ayi shari'a na sama da shi za su kore shi kuma haka ne ba yadda za a yi a ɗau shekaru 30 ana gina kafirci rana ɗaya mutum ya ce zai zo ya kau da shi ba zai yiwu ba dole sai an bi salo na siyasa dole sai an bi a hankali da hikimomi yace to amma ka'idar farko ita ce ka gyara da hannu in baka iyawa ka gyara da harshe in baka iyawa manzon Allah yace to ka kyamaci abin a zuciyarka yace wazalika abaful imani amma fa kana da mafi raunin imani kuma hakan ne domin in ka duba siyasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi annabi ya dauki sama da shekara 13 yana zama da kafirai bai fito rana ɗaya yace ku gyara halinku ba amma ya bi matakai bi ma'ana abinda shi wannan malami yake kokari ya nuna mana shine duk musulmin da yake cikin wato gwamnati ko yake da wani matsayi a gwamnati to wajibi ne na farko ya kyamaci duk wata doka wadda ba ta Allah ba wannan ala aqalli taqdir wajibi ne domin kyamatar wannan shi yake misalta imaninsa yana misalta cewa baya kaunar abinda kafirai suke kauna baya kaunan bin abinda kafirai suke bi to idan mutum ya kyamata akwai alamar imani a cikin zuciyarsa shi yasa nace akwai kuskuren da muke yi musamman ƴan boko da dama ba su kyamatan wannan shari'a din maimakon haka zaka ga wani ma ya fito gadangada yana cewa to kasa ana hautu ne su waye hana su je su yi tsafin su waye hana su je su sha giyan su mu mun ce amana shari'a ne ina laifin mu saboda mun ce a fito a bamu haƙƙin mu ko bamu da haƙƙi ba mu ce kar a bamu wani haƙƙi ba mun ce a bamu namu haƙƙi domin Allah ya gaya mana matukar ba mu yi haka ba ba mu zama cikakkun masu imani da Allah da kuma manzon Allah ba saboda haka wajibi ne akan duk wani ma'aikaci ya zamanto yana kyamatar wannan doka da muke amfani da ita na constitution kuma tilas ne mu shiga majalisu da sauran waɗannan gurare tilas ne mu shiga siyasa dole ne mu shiga waɗannan abubuwa mu ɗau mataki na gyara shine Allah ya ji kan Muhammad Gumi ake tambayar sa yaya gafarta mallan aiki a gidan giya, yace babu laifi idan dai zaka shiga gidan giyan da nufin ka rufe ta, ko ba haka bane? Ba mamaki sai ka shiga sannan zaka iya rufewa. Wai kana mamaki mutumin da ke tsoron kashi kuma yana so a yashe masa shadda, to wa zai zo yashe? Yana ce sai ka fada shaddan sai kuma ka yashe shaddan, ko shikenan sai a zauna lafiya. Saboda haka za mu yi kundumbala mu fada siyasa, alasani ba mu ce kana yin siyasa ba, amma a kyamaci kafirci, a kyamaci constitution din nan, kuma a shirya mana tafarkin kafa shari'ar musulunci a jihar Adamawa.
Ba ko na yi laifi ba.
Allah ne ya ce wa yaquluna amanna billahi.
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
الله يقول ويقولون آمنا سنة ومن إيماني كجفا الله يلا سبنت وسمتاني وسمتاني بنسانسوا هيبا كما بكساني با ما كسونا زامو إيغاني وا كسوا هيبا. Allah ya ce suna cewa mun yi imani da Allah wa bir rasul mun bi annabi, mun yi imani da annabi Muhammad, suna cewa inda Allah su waye kenan? Kafir yake magana da wake magana da musulmi. Suna cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da manzon Allah a suratul nur kenan. Suna cewa wa ata'ana, muna bin Allah ma ai ba muna sallah ba, salawatul khams muna yi, ga zakka azumi duk muna yi, ko mun je haji. Yace thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika, amma akwai wani gefe daga cikin su waɗanda suke juya baya ma wani sashi na karantarwan annabi Muhammad. Sai yace waɗannan da suka juya baya ma wani sashi, wa ma ulaika bil mu'minina, waɗannan ba masu imani bane. Su waye kenan? Munafikai ne. Allah ka saba mu bane. Yace wa idza du'u ila Allah wa rasulihi,
wa idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum idza fariqun minhum mu'ridun.
Wa idza du'u ila Allah wa rasulihi, kuma da zaka kira su ku zo ga Allah, ku zo ga manzon Allah, li yahkum bainahum, dan yayi hukunci tsakanin su. Da zaka zo ka ce jama'a musulmai, ku zo mu tafi ga Allah, ku zo mu koma ga hukuncin manzon Allah, Allah da manzonsa su zama su ne masu hukunci tsakanin mu, mu koma aiki da me kenan? To da zaka faɗi haka idza fariqun minhum muridun, zaka ga wani bangare na kaucewa. Kai Allah bai Allah ƙara ma martaba,
amin.
Don wallahi ba duk mutum bane zai iya zuwa ya zauna a irin wannan gurin wa'azin.
Allahu akbar.
Ba duk mutum bane. Ana fashin baki ko? Wani nan hada ya ce wannan tabargaza da ake alasani anya ko a ganni a gurin nan, to ga alasani shi kuma ya zo gurin. Muna fatan Allah ya kara masa imani, Allah ya kara masa daukaka, Allah ya kara masa kaunar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi akwai da yawa wa'azin nan ma kauce musu ke. Wai yana tabargaza to in aka gan mu a TV. To shi yazo saboda yana fatan Allah ya ganshi da kuma mala'ikun rahama, kuma yana fatan ku ku ganshi da kuma mutanen kirki. A ce shugaba gashi yana zaune kuma ana faɗan gaskiya, kai Allah ya ƙara masa imani. Ai muna da mutanen da yawa, wani kuma yanzu zai yi makaifa ya raɗe wani gefe, bari dai mu ji daga can. In an faɗi mara daɗi mu kauce. Allah ya ce wa in yakul lahumul haqqu,
wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mud'inin afi qulubihim maradun an yurtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimun.
Allah ya ce wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mud'inin, da a ce su ne suke da haƙƙi, an take haƙƙin su, suka tabbata idan sun bi irin hanyar nan na constitution dinmu ba za su samu haƙƙin ba. Kiri-kiri ne wani ya taho ya kashe musu wani dan uwa misali idan za a bi tsarin constitution din Najeriya dole sai ka dau lawyer ya dau lawyer ya ta tafka shari'a ko ba mamaki ma in ya fi ka kudi shikenan to irin waɗannan makiya shari'a da a ce za a kashe musu dan uwa kaga abin ya shafe su mubasharatan a ce ga kotu biyu ga na musulunci ga na constitution kuma da ba sa son na musulunci sai zama an kashe musu dan uwa kuma in sun bi wancan na tsarin mulkin Najeriya za a dade ana yi ba mamaki karshen abin ma wancan ya ci nasara a kan shi wani kotu kake gani zai je sai bari za mu je kotun shari'a sai an karɓar mana haƙƙi Allah ya ce a fi qulubihim maradun yanzu waɗanda ke kyaman shari'an nan cikin zukatansu akwai ciwo ne ko amirtabu ko shakka suke yi ba su yarda da Allah ba am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko suna tsoro ne Allah da manzon za su cuce su sai Allah ya ce bal ulaika humuz zalimun waɗannan masu cutan kansu ne kuma gaskiya ne masu cutan kansu ne domin duk inda ba a shari'a ana cutan kai kun yarda a rika shan giya a garin kun yarda a ringa shan kwaya kun yarda a rika shan ganye kun yarda karuwai su ringa masha'ansu kun yarda a rika caca to shi bane shin wanda ya yarda a masa haka waye cuta Allah ya ce bal ulaika hum zalimun waɗanda su ne masu cutan kansu amma sun sani har ga Allah dokar Allah ta fita su ya za a yi a ce an gama dokar Allah da wanda aka ɗauko ta daga Washington ko da aka ɗauko ta daga London ko Paris wanda wasu kafiran banza kazamai ko tsarki ba su da shi suka zauna bayan sun bugu tilis wai a Najeriya yanzu ga dokanku sannan ka ce wannan doka da ta Allah suna zama daidai sai raunin imani shi yasa hadisi ya taho cikin littafin Bukhari manzon Allah yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in babu ɗayanku da zai zama mai cikakken imani sai ya fi sona a kan ɗansa da mahaifinsa da mutanen duniyan nan karkab sai ka fi son manzon Allah fiye da George Bush sannan za ka zama mai cikakken imani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani hadisi annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta ɗayanku bai zama mai imani sai sauransa yana bin abin da na zo da shi ya zama abin da zuciyarka take so yana bin bayan abin da Allah madaukaki ya kawo shi yasa Allah ya ce innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila
innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun
innama kana qaulal mu'minina Allah yace magana in dai ta masu imani ce ga yadda take wannan fa qur'anin yana gidana yana gidanka da tijo la hawla wala quwwata illa billah Allah ka samu cika da imani wallahi shaydan bai barin fada da mu sai mun bar duniyar nan ka kusa mutuwa ga shegen kwaɗayi ga kuma buri baka sani ba abin da ya rage maka duniya kaɗan wannan kujera da kake maimakon kake kai maimakon kai kokari ka taimaki Allah da manzon Allah Allah ya taimaka ka gama da duniya lafiya sai zamanto a yanzu kuma tsoron mutum kake yi ka bar tsoron Allah kun san da yin biyu ne jama'ar musulmi ko dai kai sharan masallaci ko kuwa kai tarin farkasuwa ko ka ji tsoron Allah ko ka ji tsoron wani katon banza ko ka so Allah ko ka so wani katon banza ko ka bauta ma Allah ko ka bauta ma wani katon banza babu yadda za a yi ka hada abu biyu din nan a zuciya hada son Allah da son wani mutum ba su yiwa hada tsoron Allah da tsoron wani mutum a zuci ba su yiwa kada wani mutum a jirgima za a kawo kaza kaza to guri kaza ba sa yi to ina ruwanka ka duba tsakaninka da Allah wanda in kawo musu danka ma bai yarda a binne ku tare kai kadai za a je a binne ko a barka sai aikin ka kai kokari ka jara tsakaninka da Allah madaukaki shi yasa Allah yace masu imanin gaskiya ga abin da suke fada idza du'u ila Allahi wa rasulihi da an kira su ku zo ga Allah ku zo ga manzon Allah da an ce Allah ya ce annabi ya ce liyahkuma bainahum saboda shari'ar musulunci ta zama ita za ta yi hukunci me suke cewa ayyakulu sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi ba mun ji mun yi ba haka ba mun ji mun bi Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna wadannan sune masu tsira Allah madaukaki ka sa mu na cikin su ashe kaga kenan matakar mutum bai bauta ma Allah ba to zai koma bauta ma turawa matakar mutum bai so Allah ba zai koma son turawa dole ne mu yi kokari mu gyara imanin mu matakar fa muna musulunci shi musulunci ko dai ka yi shi a gaba dayan sa ko kuma ka bar shi a gaba dayan sa musulunci ba a masa rikon wato rabi da rabi ba zai yiwu ba ko dai ka shiga ne gaba daya ko kuma me ka fita gaba daya Allah ka tsare mu kuma hatta dokokin nan da kuke gani wallahi idan mun bi su to mun koma bautan waɗancan mutane wallahi billahi in muna jin su to kar ku yi tsammani muna bautan Allah wa muke bauta su muke bauta ko in ce su suke bauta dan mu ba za mu ba da ikon Allah ku duba aya da take cikin suratu tauba Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم سو يهودا واسنا لك ما لمنسوا سوني أربابا من دون الله سوني إيا ينجي nasara ina da rufe kenan ko in ce kirista suna rike malaman su sune iyayen gidan su ko dan goma a rufe rufa rufa alahira kuma ai buda buda ko
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum
yahudawa sun rike malaman su sune alloli su kuma wadannan to nasara sun rike malaman su sune alloli inji Allah ko inji ni اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله كذوب سوره التوبه ايه 31 الله زي قريا سوريك مالمنسو سوني اللولنسو سنبر الله والمسيح ابن مريم انك تي نصارى كدوري هي توغاشي الله يفتو دا ابنسا يتي سوريك المسيح دان مريم كذا يفتو في ديكو سوريك شيني ابن بوتا سنبر الله sai Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida ba a umurce su ba face su bauta ma Allah daya la ilaha illa huwa babu abin bauta sai shi subhanahu amma yushrikuna sarki ya tabbata ga Allah ya fi karfin abin da suke hada shi da shi wato ka duba sahih sunan na Imam Tirmidhi hadisi na 2471 hadisi sahih annabi da ya karanta wannan aya akwai wani mutum da ake kiransa Adi ibn Hatim At-Ta'i lokacin kirisa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da musulunci yayi karfi ya kira wasu mutane sai ya tuttura su wasu sassa na kasar Larabawa aje ayi ta rusa gumaka ya tura Khalid bin Walid ya je ya rusa gunkin da ake kira Al-Uzza ya tura At-Tufail bin Amr Al-Dawsi ya je ya rusa wani gunki da ake kiransa Zulkafain ya tura Sa'id bin Ubayd al-Ashhali ya je ya tura wani gunki da ake kiran Samana ya tura Amr bin al-As ya je ya rusa wani gunki da ake kiran Suwa sannan ya kira Sayyiduna Ali ya ce ya tafi wani kauye da ake kiran Tayyi ya je ya karanta musu musulunci in sun musulunta shikenan sai na Ali da ya tafi wannan kauye sai ya ci su da yaki to a ƙauyen akwai wani mutum ana kiransa Adi ibn Hatim At-Ta'i wato At-Ta'i bi ma'ana mutumin tayyib babansa wani mashahuri ne a tarihi wanda duk mutumin da ya karanta adab ya sani cikin kakanninsa akwai Imru'ul Qais sannan ga Hatim At-Ta'i wani fitaccen mutum a jahiliya kafin bayyanar musulunci wani mutumin kirki ne yana da alheri kwarai da gaske don haka har Larabawa suna buga misali da shi tun manzon Allah bai bayyana ba to amma dan nashi Adi ibn Hatim Kiristani ya shiga addinin Kiristani lokacin da Sayyidina Ali ya kai hari wannan garin sai ya gudu shi Adi din ya tattara nasa ya hau kan dabba ya gudu ya tafi ƙasar Siriya to da ya tafi cikin fursunoni da sayyidina Ali ya kama akwai kanwarsa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Sayyidina Ali ya kawo su Madina, da aka kawo su Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka daddaure su a cikin masallaci, domin a masallacin Madina ake daddaure bayi fursunoni da aka kawo na yaki. To shi Abi ibn Hatim din nan yana da tsananin kyamar musulunci kiristani a wannan lokaci, kauyen nasu akwai kiristoci, kuma gashi babansa da wani fitaccen mutum ne mai kirki a zamanin jahiliya kafin bayyana manzon Allah. Saboda haka Larabawa suna girmama su albarkacin wannan mahaifin nasu. To da ya gudu aka kamo kanwarsa aka zo da ita Madina aka daure jikin masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam an daure ta daidai kofar masallacin Madina. Manzon Allah da ya zo zai wuce zai shiga masallaci ya yi sallah, sai ta ce masa ya Rasulullah. Sai ya juyo ta ce masa halakal walidu wa gabar rafidu famun alayya manallahu alayka. Ya kai Muhammad, mahaifinmu dai ya rasu, sannan wanda yake kulawa da ni ya gudu, wannan yaki da aka kawo ƙauyenmu an kama ni, kuma ka san babanmu mutum ne mutumin kirki wanda Larabawa suna buga misali da shi. Ina roƙonka ka yi min falala, ka yanta ni, ka sake ni, kai ma Allah maɗaukaki sai ya saka maka. Manzon Allah sai ya wuce masallaci. Bayan an yi sallah sai ya fito ya tambaye ta ke wace ce, sai sai mar bayani ai babanta shine Hatimu Ta'i da sauransu. Da ta yi mar bayanin haka, saboda kirkin mahaifinsu din nan da yake yi har ana buga misali da babansu ta wajen halin kwarai, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sa aka kunce ta. Da aka kunce ta ya kawo kyauta ya mata, ya kawo raƙumi ya ɗora ta a kai, ya nemo ayari da za su tafi Siriya, tunda nan ne wanta ya gudu, ya ce ya haɗa ta da wannan ayari, ya ce ku je ku haɗa ta da wanta a can Siriya. Sai ta taho da ta je Siriya, sai ta haɗu da shi wannan nata wato Adi ibn Hatim. Da ta haɗu da shi sai ta ce masa kai na haɗu da wani mutumin kirki wanda nake ganin kamar ya fi babanmu. Sai ya ce waye wannan mutumin kirkin? Ta ce Muhammad. Ta kaddancin musulunta, ta ce a ba musulunta ne ba, kaji bayani kawai ne masa cewa babanmu da mutumin kirki ne, har ma ana misali da shi a tarihin Larabawa, sai gashi kuma ya sake ni, har ma ga kyautun da ya min, ga alfarmar da ya min, ga raƙumi kuma ya haɗa ni da ayari, ya ce a kawo ni wajenka. Saboda haka ni ina gani ya kamata ka zo mu je Madina da kai, mu koma mu je kai masa godiya, domin wannan alheri da ya mana gaskiya ya tantance a gode masa. Shikenan sai Adiyu ya ce babu laifi. Sai suka juyo suna isowa Madina, ya saka dogon riga irin na reverend, ga cross a jikinsa na azurfa, yana da cross na silver a wuyansa, yana isowa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shigowarsa garin Madina, yana isowa masallaci, duk sahabbai da suka ganshi sai kowa ya zabura saboda girmama baban shi da ake yi. Da labari sai ya zo a gari, ai ga Adi ibn Hatim ya zo, ga Adi ya zo, mutane suka yi ta magana, wa fi unuqihi salibun min fiddatin, a wuyansa kuma ga cross na azurfa. Yana zuwa sai ya yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya nemi masa iso, manzon Allah sai ya ce a shigo da shi. Aka shigo da shi masallaci, kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam raufur rahim ne, hikima. Yanzu kafiri ya shiga masallacin nan ai ya ji jiki ko? Yana shigowa, wannan abu ya auku a cikin watan Sha'ban, watan sallan tsofi kenan, inji Hausawa. Watan Sha'ban shekara ta tara, shekara biyu ya rage kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya. Yana shigowa masallaci, yana zaunawa, bayan sun gaisa sai Annabi ya ce masa ya Adiyu aslim taslim, ka musulunta sai ka kubuta, kuma ga kurus auyen shi. Kala sai ce inni min ahli dinin, ai wanda ke musulunta shine arni, ni ko mai addini ne ai musulunta in shiga wani addini? Ba ta ne suna faɗin haka?
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ana a'lamu bi dinika minka, na fi ka sanin addininka. Sai ce mar anta a'lamu bi dini min, ni kake cewa ka fi ni sanin addinina, ko baka taba yin addinina ba. Sai annabi ya ce masa alasta min ar-rakufiyya, ba ka fito daga dariƙar rakufiyya ba, wa anta ta'kulu mirba a qaumika, sannan idan a addininku a wannan dariƙar taku kuna sa waɗanda ke bin cocinku su yi noma, idan sun yi noma sai su kasa kashi hudu, kashi ɗaya naka ne, haka ne ko ba haka ba? Sai addini na hakan ya ce haka ne. Sai ce to fa inna hadha la yahillu laka, wannan bai halatta gare ka ba, ko a Bible akwai gurin? To fa ka ji muƙabala da manzon Allah, akwai wurin nan take. Sai hancinsa ya sauka, sai ya duda. Falam ya'ud an qala hatta tawada'a ali, bai fada adiyu, wato da zaran annabi ya faɗi wannan magana sai adiyu kuma jikinsa ya sanyi. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai gare shi. Sai Allah ya saukar da wannan aya, aka ci gaba kuma da wa'azi ga sahabbai. Allah ya saukar da aya ta suratu tauba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Yace abin da yasa kuke cin dukiyan masu bin ku a coci, inji manzon Allah. Yace saboda malaman ku sun koma su ne alloli, suna musu dokoki. Doka ce kaza mutum ya kawo zakka, ya ba mu fasto, ya gina masa gida, ya saya mar mota, ya ringa mar noma, yana kawo mishi. Don haka sun zama alloli, kun bar Allah kun koma bautan malamai. Nan take sai Adiyu bin Hatim ya ce a innahum lam ya'buduhu, kiristoci ba sa bautan malamansu. Sai maza Allah ya ce masa bala, haka ne suna bautansu. Ya ce ba sa bautansu. Sai annabi ya ce to ga tambaya, shin innahum harramu alaihim alhalala, fastoci kan fito su ce yau halal ne kaza, wa ahallu lahum alharama, ko su ce muku yau haram ne kaza, an haramta kaza ko an halalta kaza. Kuma in ka zo Bible babu haka. Hakan na faruwa ko bai faruwa? Sai aje yace yana faruwa. Sai yace fattaba'uhum, kuma suna bin su akan haka ko? Sai aje yace suna bi. Sai yace to fa zalika ibadatuhum iyyahu, bautan su kenan suke yi. Tunda har za su ce ku yi kaza, ku bar kaza, kuma su bi umarninsu su bar na Allah, kenan sun koma wa bautan malamansu. Saboda haka malamai suke cewa duk wanda zai bi dokan wani mutum ya bar na Allah, to ya koma mene? Bautan wannan mutumin. Shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya adiyu ma taqulu, ya kai adiyu ne zaka ce game da bayanin da nayi maka, wato a yadurruka an yuqala Allahu akbar, ko kuwa saboda ka ji mu musulmai muna cewa Allahu akbar Allahu akbar, wannan shaida ne ka ji manzon Allah? To amma bari tambaye ka, Allahu akbar Allahu akbar nan da kaji muna faɗa muna ta ihu din nan, abin da muke cewa shine Allah mafi girma. Annabi ya ce mar to ga tambaya, fa hal ta'lamu shay'an akbaru min Allah, ko ka san wani abin da yafi Allah? Akwai? Sai dai yace babu. Yace shi kaji da shi ya muke faɗa Allahu akbar Allahu akbar, ba kariya bane, saboda babu abin da yafi Allah. Sai annabi ya ce masa ayadurruka an yuqala la ilaha illa Allah, ko kuwa saboda kaji muna cewa la ilaha illa Allah, wannan shi hana ka musulunta? To abin da muke nufi shine babu wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah. Fa hal ta'lamu ilahan ghayra Allah, shin ko ka san akwai wani abin bauta sabanin Allah wanda ya cancanta a bauta masa? Sai ce babu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma inni a'lamu man ladhi yamna'uka min al-islam, na san abin da ya hana ka musulunta. Manzon Allah ya gaya ma. Sai ce menene ya hana ka musulunta? Sai ce taqulu, abin da yasa baka son ka musulunta? Innama ittaba'ahu ba'fatun nas wa man la quwwata lahu wa qad ramathum al-ard, abin da yasa kai ba za ka musulunta ba saboda musulmai raunana ne, zaka samu kutare makafi masu bara, zaka samu mutane ne marasa gata marasa galihu, kuma duniya gaba ɗaya tayi tana yaki da su. Ku ji yadda annabi yake gaya mar, kuma ku suranta da rayuwar mu ta yanzu. Wannan shi ya hana ka musulunta, duniya gaba ɗaya tana yaki da mu,
sannan kuma waɗanda suke dina rauna na ne, mutanen da ba su da gata, ba su da kalihu, daga makafi, kutare, guragu, sai bayi, su shi za a zaka musulunta ba. Sai Abu bin Hatim ya ce wannan gaskiya ne, duk maganar da annabi yake yi da shike annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Allah yana sanar da shi zuciyar Abu bin Hatim. Sai manzon Allah ya ce mar to bari in baka misali, a ta'rifu Hira, ka san wani kasa da ake kiranta Hira? Yace na sani. Yace lam araha wa qad sami'tu biha, ban taba ganin kasan ba amma na ji labarin kasan. Wato Hira tana daidai Iraki a yanzu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to fa wallazi nafsi biyadihi, na rantse maka da wanda rayuwa take hannunsa, ko ka musulunta ko karka musulunta, la yutimmanna Allahu hadha al-amra, Allah zai cika al'amarin musuluncin nan, hatta takhruja ra'ilatu min al-hira, hatta taqufa bil bayti min ghairi jiwari ahadin. Manzon Allah yace zamani zai zo daga Hira zuwa nan Ka'aba garin Makka, babu wani kafiri, duk wanda ka gani musulmi ne, har ma mace za ta hau abin hawa, ba ma namiji ba, mace za ta hau abin hawa, ko a samu ayari su tashi daga Hira su gangaro har zuwa Makka su yi aikin haji, babu wuka a jikinsu, ba bindiga, ba komai, ba su tsoron kowa sai Allah, saboda kasar baki ɗaya ta zama ta musulunci. Yace don haka ko ka musulunta ko kar ka ki, kuma tsakanin Hira da Makka ta ga gari su ya shiga ciki. Sannan sai Allah yake na biyu, wala tukta hanna kunuz kisra bil hunus, kuma da kake gani duniya ba wanda ya kai Kisra ƙarfi a duniya gaba ɗaya. Manzon Allah ya ce to insha Allahu al'ummata sai sun ci Kisra da yaƙi, sai sun fasa taskokinsa, dukiyar da ya tara sai ta zama ganimar musulmai. Kamar yanzu ne ta ce musulmai za su ci Bush da yaƙi, har ma a samo dukiyar Amurka ta zama ganimar musulmi, wani munafiki sai ya shakka ko? To annabi ya gaya masa haka, ya ce ko ka yarda ko kar ka yarda. Da ya faɗi wannan magana, saboda girman Kisra ba za ka haɗa shi da George Bush ba ne yanzu wallahi. Kisra a wannan lokacin duk duniya tsoronsa ake. Yana faɗan wannan magana, ka ga maganarsa ta farko Abu bin Hatim bai shakkanta ba, amma maganar annabi ta biyu Abu bin Hatim sai ya shakka, ya ce Kisra bin Hormuz, ka kuwa san Kisra bin Hormuz kake magana za ku ci shi da yaƙi, har ma al'umma ta dina waɗannan da nake gani a waje su ne wanda za su ci shi da yaƙi, har ma kuma dukiyarsa ta zama ganimar musulmi. Sai manzon Allah ya ce na wallahi. Sai annabi ya ce masa wala yubzalanna almala hatta la yaqbalahu ahad, kuma duk al'umma ta da kake ganin su talakawa din nan, zamani na zuwa da dukiya za ta yawa saboda ƙarfin yaƙi, ganima za ta yalwatu, za ka tashi kana neman mai karɓan kyautanka, duk duniya ba mai karɓa in dai musulmi, saboda kowa ya yi arziki. Sannan sai ga aya ma da Allah ke cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli,
huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun.
Allah ke cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda, Allah nan fa shi ya turo annabi Muhammad da shari'a, wa dinil haqqi ya turo shi da wannan addini na gaskiya, liyuzhirahu ala dini kullihi, lalle Allah sai ya fifita addinin musulunci akan duk wani addini, kai dai kyale kawai, bar shiri na Ubangiji komai da lokaci. Wa kafa billahi shahida, Allah ya isa mai shaida, ba sai an nemo wani mai shaida ba. Wato da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bin Abu bin Hatim da wa'azi cikin natsuwa da kwanciyar hankali, ba fada, ba suka, ba zagi. Abu bin Hatim rana bata faɗi ba, domin ya taho ne bayan la'asar, rana bata faɗi ba, bai fita daga masallacin manzon Allah ba sai da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ya cire wannan kuros ɗin ya jefar gefe. Abu bin Hatim komawa Sham ya fassara gare shi, sai ya nemi gida a nan Madina ya zauna, ya zame cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai da shi ma ake tafiya yaƙi. To kun san wani abin mamaki, yaƙin da aka kai ƙasar Kisra bin Hormuz, sarkin da ya fi ƙarfi a duniya a wannan lokacin, sojojin yaƙin Abu bin Hatim yana cikinsu. da aka tafi Farisa aka ci su da yaki sai ya faɗi sujjada yace na tabbata Muhammad manzo ne na Allah annabi ya gaya min maganan nan saboda shakkan maganan nan sai da na sake tambaya sai nace ka kusan kisra bin hurmuz sai gashi yau da ni muke ibar ganima na kisra bin hurmuz daki daki ake fasawa ana ciro zinari da azurfa kayan yaki dukiya Allah ya karye kisra bin hurmuz bi ma'ana Farisa ta fadi ta zama karkashin daular musulunci shine yake cewa abubuwa guda biyu sun faru a zamanina daga cikin uku din nan fa hadhihi dha'ilatu takhruju min al-hira yanzu gashi daga hira har makka duk kasar musulmi ne ayari na tashi daga hira suna tafiya makka su yi aikin haji min gairi juwari ahadin gashi da idona na gani ba tare da wani ya ba su mafaka ko tsaro ba yace wa laqad kuntu fi man fataha kulubu kisra bil hunu gashi kuma ina cikin waɗanda muka kai yaki Farisa ina cikin waɗanda suka bude taskokin sarkin wannan ƙasar Kisra bin Hurmuz sai yace to na uku ne ban gani ba na uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukiya za ta yalwaci musulmai har mutum ya dauki kyauta ya rasa wanda zai bawa cikin musulmai yace to amma ba na shakkan na ukun ma wallazi nafsi biyadihi kujiyan da Annabi ya masa rantsuwa shi ma haka yake rantsuwa yace wallazi nafsi biyadihi na rantsa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la takunanna salisatu na ukun ma sai ta auku li anna rasulullahi qad qalaha saboda manzon Allah ya faɗa kuma don haka abin zai faru ka duba musnad na Imam Ahmad wannan mutum yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu hijiran manzon Allah na da shekara 67 da shi aka kai musulunci kasan gabas da arewa kasashen gabashin duniya da kuma arewacin duniya to wannan na ukun ma ya auku bayan hijira na da shekara 100 cif zamanin Umar bin Abdulaziz sai da aka waye gari za ka dauki kyauta kana neman mai karba wallahi babu makaho yana da albashi yana da dukiya ya fi karfin nisabi na fidda zakka jagoran makahon ma yana da albashi yana da dukiya ta kai nisabi don haka ba za ka bashi zakka ya karba ba jakin da makahon yake tafiya a kai jakin ma yana da albashi kuma akwai doka kar a samu wannan jaki kayan da yafi kilo kaza ga ka'idoji baki ɗaya duniyar musulmai sai da ta wadata da arziki saboda haka abubuwa guda uku din nan da Allah madaukaki ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa baki ɗayan su sun auku don haka Allah ya faɗa musuluncin nan ko kafiri ya so ko yaki sai an waye gari shike da nasara a duniya kuma muna ganin misali a Amurka a yanzu wani addini ne yafi karbuwa ana tafe kan isa jama'ar musulmi ana tafe kan isa Allah shi ba mu nasara za mu dakata haka gobe ma ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullah a wani yake tambaya mutum da yake auren mace don Allah a saurara a rika jin amfoshin tambayoyin nan wani yake cewa mutum da yake auren mace to sai ta mutu shin daidai ne ya auri 'yar wannan matan to gaskiya ban fahimci tambayar nan bajiya saboda haka yi min gafara haramun ne auren mace auren yar mace in dai ka auri mace to yar ta zama haramun gare ka har abada ina fata jama'a sun fahimci wannan gyara da ni na'am ba kamar don amsar na bayar ne a matsayin kanwar matan yar kanwa ko yar yar matan sa zai iya aura amma yar ta har abada babu aure tsakani
bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد تنبعنا فرقو وانا انتنات شوى مالا إلا سوم كفاين تجد مماتا أكان سطورة المسلمين سبو دعو سماتا سنة شوى ويه جادي دهمار العادة العربة واني كما مو متعنى النانجيريا يعني العادة مو سيئ زنيني سبو دعو كمالا وانا هكذا
وانا هكذا مو متعنى النانجيريا يعني su kuma Larabawa suna can kasar Saudiya ko to idan zaka bi al'adan ko sai ka bar hijabi da khimar ka bar musulunci kenan amma idan zaka yi addinin Larabawa
da cikin Qur'ani Allah ya tabbatar mana khimar da hijab ba ma hadisin annabi ba cikin Qur'ani Allah ya tabbatar da kansa cewa wajibi ne mace ta sa don haka wajibi ne mata musulmai su saka ba al'ada bane akwai al'adan da wato musulunci kan tabbatar da shi idan ma al'ada ce ta Larabawa to musulunci ya tabbatar tunda Allah ya faɗa a Qur'ani duk musulmi yayi kaga ya zama wajibi ne ko
wannan tana cewa malam kai bayani game da zikiroli da ake kafin a kwanta da karatun Qur'ani to idan mace tana haila za ta iya yin alwalan da kace da kuma zikirin da karatun Qur'ani kafin ta kwanta
wallahi za ta yi tsaf tana haila ta yi karatun Qur'ani nan ta yi zikirori nan duka sunna ne dan ba ka ba shi dan sai kusance ta ko
sannan ta ci gaba da cewa malam idan mutum yi wa'annan addu'o'i ya kwanta sai can cikin dare ya farka ya biya bukatar sa ya tsarki in ya dawo zai kuma maimaita abin da yi ne kafin ya kwanta zai kuma maimaita alwalan da zikirorin
illa dai kawai zai maimaita alwala in ya taho kwanciya kuma ya ce bismillah wannan shi ne sadai kunga wannan shi ne fa'idar musulmi ya gane haƙƙinsa babu shakka sakaci da muke yi muna ko oho har yasa ake danne mana wasu haƙoƙi wallahi da za mu farka da babu shakka za mu samu haƙƙinmu sai ma an yi ƙoƙari a ƙara mana da wani haƙƙin wanda ba namu ba to kuma girma da mutuncinmu zai samu ne gare mu idan mun bi karantarwar Annabi Muhammad da zarar mun yi watsi da karantarwar Annabi to mutuncinmu ya zube girmanmu ya rataye ne da musulunci babu dalilin da yasa kaga kafiri yana tsoron musulmi illa saboda yana bin karantarwar Annabi Muhammad da zarar ka fara tsoron shi ka bar tsoron Allah ka fara ko oho da karantarwar Annabi Muhammad to akwan a tashi wata rana kafiri sai ya taka ka har ya kai ga mamarinka to yanzu a ce an hana mutane ibada kuma a gari kamar Jimeta ko da a London ne bai dace ba idan dai akwai da'awa ta dimokuraɗiyya ko da a ce Jimeta ba ta musulmai ba ne a ce dai Jimeta ma waɗanda ba musulmai ba sun suka fi yawa ai akwai haƙƙi na yin addini a Najeriya ko babu to dan menene zai sa wasu su tare za su yi sallah sai a ce kar su kuma abin ta kai ce zo makarantar nan da sunan Lamido mai martaba sarkinmu wanda ba nan kawai ba duniya ta san shi wanda ina tabbatar muku arewacin Najeriya a yanzu babu wani sarkin da yake da martaba irin nashi wallahi babu saboda dadewansa a mulki da kuma girman kujeran da yake kai sai kasance da irin sunansa aka yi amfani a irin wannan makaranta aka ci zarafin sunnar Annabi Muhammad to mun zo mun yi magana wasu suka tafi kuma suna cewa wai an zo an bani cin hanci yanzu haka billahi alazim rantsuwa ne in ka ce mai ina location din makarantar yake ban sani ba gabas yake yamma yake kudu yake ai ban sani ba ban san ta inda ban taba gani ba dalibin makarantar ma ban taba gani ba malamin makarantar ban taba gani ban ma taba ganin wanda ma ya sa dan shi a makarantar ba amma da ni ji wannan magana sai na tabbata Allah zai tambaye ni in ban yi magana sai ba wannan shine abin da ya kamata ga shugabanninmu kuma Allah madaukaki ya sa mu gane akwai wani nan Allah ya saka mu lami da alheri Allah ya ƙara masa girma Allah ya ƙara masa fahimta kuma Allah madaukaki ya sa ya cika da imani Allah ya albarkaci zuriyarsa kuma Allah muna roƙonka ka kawo mana zaman lafiya wanda duk yake tunanin mu muna tsokana wallahi ba mu tsokana duk inda ka ji wani abu ya tashi za ka taras ba mu muka fara ba an hana sallah mun ce don me sai aka ce kuma mun tada fitina kaga kuskure ne ko musulmi ba ya fatan fitina dan shi musulmi shine wanda dama rayuwarsa take da albarka sai shi ko za ka yi fatan fitina muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya malam menene hukuncin mace da ta raba gado a musulunci kuma ta fifita wani bangare akan wani in ji wata mata ko wani mutum to sun ma fara gina masallaci? Sadiyar labarai ce ana gina ma masallaci a makarantar.
dole ashe inda zamu yi hukuri ma ba mamaki ba na zuwa ba dafa shari'a ta kafu in sun gina masallaci ko ni na kawo dana malam ne da hukuncin mace da ta raba gado a musulunci kuma ta fifita wani bangare akan wani to matan da ta fifita wani bangare akan wani ta wajen raban gado ko wani malamin da ya haka matukar ba wannan bangaren an fifita shi bane a shari'a sun ci dukiyar marayu kuma sun ci wuta Allah ya kare mu akwai wata mata nan da take roƙon tace malam a taimake mu a warware mana matsaloli da suka shafi jinin haila a addinin musulunci a cikin kasir domin zai amfane mu matan birni da na ƙauye Allah ya taimaka amin kuma gaskiya ne insha Allah wannan ya kamata a yi musamman da suke al'amari na jinin haila akwai mushkiloli masu ɗumbin yawa a kai insha Allah za mu yi ƙoƙarin wannan saboda fatan mu samu lada kuma duk sa'ilin da aka yi za a sani Allah ya sa ƙoƙarin wannan saboda fatan mu samu lada kuma duk sa'ilin da aka yi za a sani Allah ya sa mu dace
اللهم ثبت شريعة الإسلام في الجراء في نيجيريا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم ثبت شريعة الإسلام في الجراء في نيجيريا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم وفق جميع أولاد الله